بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar juma'a ce wacce ta daidai da 14 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1435 wacce ta daidai da 11 ga watan julai shekara ta 2014 wannan shine kasad na 130 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya karatun da babban malamin mu Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani yayi watake da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi Allah ya kai haske kabarin shi ya fi mushi idan ƴan uwa masu bin waɗannan karatuttuka namu basu manta ba har yanzu muna karatu a Suratul Baqara mun kwana a daidai aya ta wato 156 ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghay faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim muna karantowa daga tafsirin babban malami Sheikh Taqiyuddin al-Hilali Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi idan ba kuma ta ba mun kwana a daidai gaba inda malai yace wa qad zahaba ta'ifatun kathira min al-ulama anna hadhihi mahmulatun ala ahli al-kitab wa man dakhala fi dinihim qabla an-naskh wa at-tabdil ina jin daidai nan ne ko shafi na 227 muna wato tattaunawa game da wannan aya da Allah ya ce la ikraha fid-din babu tilasti cikin addinin musulunci mana ba a tirsasa ma wani dole sai ya shiga musulunci ko kuma a kashe shi ko a yake shi ko a zubda jinin shi malamai suka ce wannan ayar ta shafi dukkan kafirai gaba daya ahlul kitabi da waɗanda ba su ba cikin mushrikai da kafirai wasu ko suka ce a'a wannan ayar ta sauka ne kadai dan ta wato asalin tsame waɗanda suke ahlul kitabi yahudawa da kristoci wannan aya ta ce banda su in dai har suka bayar da jizya suka ba da taxation ga gwamnatin musulunci amma sauran kafirai tun daga kan maguzawa da mushrikai da kafirai to lalle waɗannan lalle za a tirsasa musu shiga musulunci a bisa ka'idar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah aga wannan hadisi an kalle shi wato a matsayin am ne amma malamai suka ce wannan ayar ta asalin fitar da ahlul kitabai ne cikin su haka ayoyin da zamu karanta waɗanda malam zai kawo su nan gaba kadan insha Allah dan haka malamai suka ce wa qad zahaba ta'ifatun kathira min al-ulama wasu da yawa daga cikin bangarori na malamai sun tafi akan fassarar cewa anna hadhihi ita wannan aya mahmulatun ala ahli al-kitab za a fassara ta a matsayin wato banda waɗanda suke ahlul kitabi ma'ana su ba za a tirsasa su shiga musulunci ba wa man dakhala fi dinihim qabla an-naskh wa at-tabdil da waɗanda suka shiga cikin addinin ahlul kitabi kafin addinin a shafe shi ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wato asalin kafin su waɗannan ahlul kitabai ne su yi canje-canje su sauya abubuwan da Allah madaukakin sarki ya saukar malamai suka ce amma fa idza bazalu al-jizyata idan suka bayar da jizya ga gwamnatin musulunci suka dauki dukiyar da aka yarjejeniya za su bayar a matsayin taxation a matsayin jangali ko wani abu makamancin wannan in sun bayar to lallai waɗannan ahlul kitabi din ba za a tirsasa musu shiga musulunci ba kaga ana magana akan yanayi da tsarin da ya zamto musulunci ne ke da jagoranci gwamnati a hannun musulunci take ina fata mun fahimta malam yace wa qala akharun wasu ko suka ce bal hiya mansukhatun bi ayatil qital wannan aya gaba daya an shafe hukuncin ta da ayoyin da suka sauka suke umarni ga musulmi akan su yaki waɗanda ba musulmi ba har sai sun shiga musulunci wa annahu yajibu an yud'a jami'ul umam ila ad-dukhul fi ad-dinil hanif dinil islam waɗannan suka ce wajibi ne lallai ne a kirayi dukkan al'umma su shiga musulunci addini wanda yake miƙaƙƙe shine addinin musulunci wannan wajibi ne a kirayi dukkan al'umma waɗannan malamai suka ce wannan ayar ma'anar ta kenan kaga sabanin waccan ma'ana kenan sai suka ce fa in aba ahadun minhum ad-dukhul idan ɗaya daga cikin wanda yake wato ba musulmi bane bayan an kiraye shi yake amsa kiran musulunci yake shigowa cikin addini walam yan wato walam yunqad lahu bai jawo zuwa ga wannan addini ba aw yabdhul aljizya ko yake bayar da wannan jizya wannan haraji dake kan shi qutila hatta yuqtal za a yake shi har sai an kashe shi waɗannan malamai suka ce wa hadha ma'ana la ikraha fid din wannan shine ma'anar wannan jumla da Allah yace babu tilasci a cikin addini kaji takaitaccen maganganu da malamai suka yi waɗannan da suka faɗi wannan magana ta ƙarshe sun karfafi wannan magana da ayoyin alqur'ani da Allah yace satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin tuqatilunhum aw yuslimun lalle ku musulmi ku sahabbai za a kiraye ku ku tafi zuwa ga yakar wasu jama'a uli ba'sin shadidin masu tsananin karfi tuqatilunhum za ku yake su matsawar rayuwar ku aw yuslimun ko kuma su tuba su musulunta ma'ana za ku yake su ko su musulunta in sun musulunta ba za ku yake su ba kenan da wannan malamai suka ce ayar nan tana ƙara tabbatar da fadin Allah cewa la ikraha fid dini to ammatun fi jami'il kuffari aya ce da ta tattaro dukkan kafirai gaba daya saboda Allah cewa tuqatilunhum za ku yake su aw yuslimun ko kuma su musulunta kaga ku yake su har sai sun musulunta kenan ina fata an fahimta aya ta 16 a suratul fatih sa'annan waɗannan malamai suka ƙara kafa hujja da wasu ayoyi waɗanda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluf alaihim Allah yace ya kai wannan annabi ka yaki kafirai da munafukai kuma ka gallaza musu ka tsananta musu malamai suka ce wannan aya ammatun fi jami'il kuffar wa min bainihim ahlil kitabain ma'ana da kristoci da yahudawa da mushrikai da maguzawa da sauran kafirai duk sun shigo cikin wannan aya lalle a yake su kaga waɗannan suna ƙara karfafar wannan magana ta su da wannan aya to sai nan suka ƙara kawo ayar da Allah madaukakin sarki yake cewa a suratul tauba aya ta 123 Allah yace ya ayyuhallazina amanu قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله يا كو ودان دا كوكا يددا الله كو ياكي ودان نان دكي واتو كوسا دكو daga cikin kafirai wannan aya jama'a ta sauka wato aya ce a suratul tauba suratul tauba kamar yadda muka sani sura ce madaniya da wannan malamai suka ce ayar ta tattaro hatta yahudawa da waɗanda ba su ba Allah ya ce ku yaki waɗannan kafirai waɗannan waɗanda suke kusa da ku wal yajidu fikum ghilva kuma su dandana tsanani daga hannunku ku gallaza musu kada ku sassauta musu Allah ya ce wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin kuma lallai ku sani Allah yana tare da masu tsoron shi yana tare da masu takawa malamai suka ce wannan ayar waɗannan ayoyin suna ƙara tabbatar da wato asalin waccan magana da malamancin suka yi cewa wannan ayar ammatun fi jami'il umami dole ne a kiraye su zuwa ga addini malam yace wa fi sahih yazo a cikin sahihul imam al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ila al-jannati fi salasil ubangijinka yana mamaki Allah kenan mana annabi yana cewa ubangijinmu Allah yana mamaki game da wasu mutane an sa musu sarkoki ana jan su zuwa ga aljanna abinda waɗannan malaman suke nufi da kawo wannan hadisin shine kenan ana tirsasa ma duk wanda ba musulmi ba shiga musulunci jama'a kun fahimta da kyau mana an rataya musu sarkoki ana jan su zuwa ga aljanna to ubangijinka yana mamakin waɗannan mutanen wa tasluhu a'maluhum wa sara'iruhum ayyukansu za su kyautatu za su gyaru kuma sirrorinsu ma'ana aqidunsu zukatansu za su kyautata za su zama mutanen kirki amma fa da ƙarfi ake jan su zuwa ga aljanna ma'ana zuwa ga shiga musuluncin da in sun mutu a cikin shi za su shiga aljanna malaiki fa yakununa min ahlil janna sai su zama ƴan aljanna tunda ayyukansu da aqidunsu sun gyaru kaga wannan hadisi waɗancan sun ƙara hujja da shi akan cewa wannan aya da dukkan kafirai take bi kulli asnafihim yahudu sun shiga ciki kristoci sun shiga ciki haka nan waɗanda suke maguzawa marasa addini da masu bautar rana da duk waɗanda ke bautar wani wanda ba Allah ba lalle wannan ayar ta tirsasa mushi shiga musulunci lalle ne kenan shugaba da waɗanda suke jagorori ne na musulmi to lalle su tirsasa ma waɗancan shiga musulunci shine abinda wato waɗannan malaman suke nufi to amma kaga kamar yadda muka fara ishara jiya a ƙarshen karatunmu wannan fa ana magana ne a sa'ad da ya zamto gwamnati da shauka a hannun musulmi take shugabanci a hannun musulmi yake akwai amirul mu'minin akwai khalifatul muslimin akwai kotu akwai alƙalai irin na musulunci kuma ana shari'ar musulunci to kaga a daidai irin wannan hali ne ake fada maka irin waɗannan hukunce-hukuncen da makamantan su amma kaga a irin halin da muke ciki a ce a tashi a tafi a je ai jihadi da ƙarfin tsiya a ce a je ai kaza koda za a mutu ai shahada jama'a wannan ba musulunci bane ba tsarin musulunci bane ne mana ishara a jiya cewa waɗancan da suka ɗauko wannan da'awa waɗancan ƴan Maiduguri jama'a wato ba da'awa bace ta musulunci sun ɗauko wannan da'awar ne sun rena duk malaman ahlus sunna malaman da suka karantar da su gaba ɗaya sai suka rena su suka gano abinda basu gano ba suka wuce su malaman suka yi musu nasiha basu ji ba basu karba ba waɗanda kuma suke gama garin musulmi awam sai suka dauka ai waɗannan da suka tashi da sunan suna jihadi ai mutanen kirki ne ai ayoyin alqur'ani suke karantawa ai hadisi suke ja waɗannan awamu din sai su ma suka yi istiklali da fahimtar su cewa ai waɗannan su ma malamai ne kamar yadda waɗannan suke malamai dan haka su ma mujtahidai ne su ma gwarazan zamanin su ne wannan tasa aka samu fawda aka samu rudani jama'a har malaman Allah da suka tashi suka yi maganganu irin su malam Ja'far Allah ya gafarta mushi da malam Albani Allah ya ji kansu ya kai haske kabarin su sa'ad da suka tashi suka yi ta magana suka yi ta fadakarwa sai aka dauka hassada suke musu har wasu waɗanda suke makiya Allah ne suke cewa ai malam Ja'far da Albani hassada suke wa wani matashi ya taso da zafi ya taso da kaza ya karbu a hannun matasa su ne mishi hassada su bari mana tunda zamanin su ya wuce yanzu zamanin shi ne haka jama'a aka yi ta waɗannan kalmomin aka ki sauraron malaman Allah aka ki jin ma me suke fadi tukuna wannan tasa al'umma suka samu kansu a cikin rudani da hayaniya dan a wannan lokaci in ka dauki musulmi kashi 100 to in ban tsananta da yawa ba zan iya cewa kashi 70 goyen bayan waɗancan suke yi goyen bayan su suke dan gani suke jihadi suke kuma masallatan ahlus sunna da majalis da marakiz na ahlus sunna akai ta ma waɗannan malaman jafa'i akai ta fadin cewa masoya zuciya ne ai sun biye ma gwamnati gwamnati suke ma aiki dan haka daguti ne dan haka kaza haka akai ta aibanta su jama'a kai ni na san wurin da sai da malami ne na ahlus sunna a masallacin ahlus sunna yayi fatawa cewa jinin albaniya halatta wallahi na sani kuma kawai saboda jahilci dan jahili ne ya rudi cewa shi malami ne amma bai sani ba jahili ne daga baya da al'amarin su ya bayyana ni da kaina nace to lalle waɗannan malaman su fito fili su bayyana matsayin su shin suna tare da Boko Haram ne idan eh to jami'an tsaro ga ku ga su idan kuma ba su tare da Boko Haram to waɗancan kalmomi da suka yi ta fadi na batanci akan albani da shi da makamantan shi to su fito fili su bayyana wa mutane cewa sun faɗi waɗannan kalmomi ne da jahilci da wauta su ba mutane haƙuri dan sai an yi ɗayan guda biyu jama'a to waɗannan irin waɗannan malaman aka rasa irin su aka rasa waɗanda za su bayyana ma al'umma gaskiya su rusko abinda al'umma ba za su iya ruskowa ba su faɗa ma al'umma gaskiya ba su tsoron mai zargi ko mai zagi ko mai kaza ko ma mai zakai in dai suka gano sai sun faɗi yanzu ina irin su jama'a yanzu babu wasu irin albani jama'a dan haka a lokacin da waɗannan suka taso da wannan da'awa abinda ya ƙara rudar musamman matasan ahlus sunna ai aya suke karantawa ai hadisi suke karantawa sun manta cewa khawarij dalilan da suke dogaro da su fa iri ɗaya ne da dalilan da ahlus sunna suke dogaro da su litattafan iri ɗaya ne innama yaya ake tabbikin waɗannan ayoyin da hadisan nan ne aka samu bambanci amma ayar da za su jawo zaka ji irin ta ahlus sunna ke jawowa litattafan da za su yi hujja da su irin su ne malaman sunna suke hujja da su malaman da waɗancan ke hujja da su sai Ibnu Taymiya sai Ibnu al-Qayyim su Muhammad ibn Abdul Wahhab irin su ne dai malaman ahlus sunna suke hujja da su amma ina ne aka samu kuskure ina ne waɗancan suka yi azarbabi shine yaya ake tabbikin waɗannan ka'idojin a bisa wani hali kuma a ƙarƙashin wani jagoranci waɗannan sai suka wuce gaba sai suka asalin mance da yadda ake tabbikin sai suka koma suna zargin malaman ahlus sunna da son zuciya cewa sun ki aiki da alqur'ani ga aya ta ce wa qatiluhum sun ki aiki da hadisi bayan annabi ya ce umirtu an uqatila an-nasa wannan jama'a sai ta kai su ga samun kansu a cikin rudani da hayaniya amma wallahi jama'a baccin Allah madaukakin sarki ya tsare waɗannan garuruka musamman garin Zariya Allah da falalar shi ya tsare wannan gari amma da da'awa da jajircewar da malam albani yayi ta hanyar karantarwa da fadakar da al'umma amma da Allah kadai ya san barnar da za ta faru a garin Zariya wallahi Allah kadai ya sani to amma da yake waɗannan gwamnatoci jama'a munafukai ne ba zaman lafiya suke so ba waɗannan sarakuna ba san a zauna lafiya suke yi ba jama'a maimakon su amfani da shi dan ba a samu zama lafiya da ikon Allah ba sai da wa'azozi da karantarwa da fadakarwa da malamai da Allah kadai ya san matasan da za su bi wannan fawda din maimakon inda gwamnati da gaske ne zaman lafiya take so inda zaman lafiya waɗannan shugabanni suke fata ai da ina jin ba wanda zai zama abokin tafiyar su gam da gam irin albani haka ne ko ba haka bane amma fadi yake ba za a zubar da jini ba ƙarya kuke ba za a yi kaza ba za a yi kisan kai ba ma'ana ba za a tada hayaniya ba hatta lokacin da aka ce an hana sallar juma'a cewa idan aka ci gaba da sallar juma'a karfe 9 anan ga ku ga jami'an tsaro me mallan yace yace so suke a zubar da jini so suke ai kisan kai kuma ba za a yi ba so suke su sha jini kuma ba za a yi ba ma'ana zaman lafiya kenan ba masu son zaman lafiya irin ahlus sunna dan sai da zaman lafiya irin waɗannan karatutukan za su gudanu jama'a din me son a ta da hayaniya da hargowa bai da hajar da zai tallata ni amma kai da kake da hajar da zaka tallata ai ba zaka so ai hayaniya ba zaka so a zauna lafiya ne sai ka samu dama ka ci gaba da karantarwa dan haka jama'a waɗannan wannan fadakarwar na tsaya ne mana ita ne saboda kada wasu su ce to ai gashi a kaset din wani ya ce kaza dan haka suka yi ta dauko kasusuwan malamai suna hadawa sai ya ce gashi kai kace ai jihadi a wa'azinka na guri kaza kai ka karanta ayoyin jihadi yanzu kuma mun dauko jihadi ka ce ba haka ba ka zama dan san zuciya a dole ne a rika irin waɗannan fadakarwar jama'a ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace مالن يجي فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أسلم قال إني أجدني كارها قال وإن كنت كارها مالن سيكاو ونن حديثي دا أكا رويتو دا إمام أحمد معنى إمام أحمد يروي حديث دا صحابي أنس بن مالك yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da wani mutumi aslim ka musulunta kala sai wannan mutumi yace inni ajiduni karihan ina jin kaman an matsa min an tirsasa min ma'ana dole ne sai nayi musuluncin ma'ana shin yanzu na shiga dole kala sai annabi yace wa in kunta karihan koda kana jin kai ba za ka shiga ba ma'ana an koda kana ganin an matsa ma to ka shiga musuluncin Malam yace wannan hadisin da kaga an ruwaito Malam yace fa innahu thulathiyyun sahih wannan hadisi ne thulathi kuma ingantaccen hadisi ne abinda yake nufi da hadisi thulathi jama'a ba hadisi thulathi a gurin malaman nahwu da sarf ba abinda ake nufi da hadisi thulathi shine hadisin da aka ruwaito tsakanin kai mai riwaya mai littafi kamar shi Imam Ahmad din da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mazaje ne guda uku irin waɗannan hadisan ana kiran su da sulafiyat sulafiyat dan haka an samu wani malami in ban manta ba Ibn Rajab al-Hanbali ya tattaro sulafiyatul Imam Ahmad mana hadisan da Imam Ahmad ya ruwaito ya zamto tsakanin shi da annabi to mazaje guda uku ne misali daga ciki akwai wannan hadisin ina fata mun fahimta dan haka wannan hadisi malam yace fa innahu thulathiyun sahihun hadisi ne thulathi kuma ingantaccen hadisi malam yace to ta yu kace wannan hadisin kamar yana cin karo da fatawar wadancan na farkon da suka ce la ikraha fid dini ana nufin yahudu da nasara kaga wannan hadisin kamar yana cin karo ko tunda gashi annabi ya ce wa in kunta karihan malam yace walakin laysa min hadha alqabil wannan hadisi ba ma'anar shi ba kenan cewa ka fahimci kamar an tirsasa mushi ne ma'ana ba tirsasawa annabi yayi ba fa innahu lam yukrihu annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala alislam ai annabi ba ya tirsasa mushi shiga musulunci bane bal da'ahu ilaihi a ai annabi ya kiraye shi zuwa ga shiga musulunci fa akhbarahu annabi sai ba shi labari cewa anna nafsuhu laysat qabilatul lahu ma'ana zuciyar shi to wato asalin wato laysat qabilatul lahu ba za ta asalin taimake shi akan abin da yake ji a cikin ta ba bal hiya karihatun zuciyar shi tana kyama ne kadai ba wai tirsasa shi ake so ayi ba dan haka mata sa annabi yace fa qala lahu aslim wa in kunta karihan ai malami suka ce fa inna allaha yarzuquka husnan niyyati wal ikhlas ka shiga musulunci Allah zai azurta ka da kyakkyawar niyya da kuma wato asalin tsarkake niyya kai aiki saboda shi dan haka wannan tattaunawa jama'a fa'idar da zamu amfana da ita shine wasu malamai sun tafi akan la ikraha fid dini ana nufin yahudawa da nasara wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine wato asalin dukkan kafirai hatta waɗanda suke yahudu da nasara to wajibi ne a tirsasa musu shiga musulunci amma jama'a waccan magana ta farko ita ce magana da take daidai insha Allah cewa lallai waɗanda suke ba yahudawa ba ba kristoci ba to waɗannan ba za a tirsasa musu shiga musulunci ba saboda lallai in suna ƙarƙashin gwamnatin musulunci suna ƙarƙashin kulawar musulmi to lallai za su dauki jizya za su bayar saboda sun kasance makahuruna haka muka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko ya zauna da waɗannan yahudawa da kristoci na mutanen Madina kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora wa waɗancan wato asalin jizya cewa za su rika bayarwa ga gwamnatin musulunci haka abin ya tabbata har zamanin sayyidina Abubakarin haka har zamanin sayyidina Umar har gwamnatin musulunci ta yi nisa jama'a har zuwa wato asalin ƙarshen daula mana farkon daula ta Banu Umayya da zuwa wato asalin daula ta Banu Al-Abbas wanda har wani abun ban mamaki ya faru a tarihi wanda in ban manta ba wato al-Imam Abubakar Khatibul Baghdadi ya ruwaito wannan magana a cikin littafin shi wato Tarihu Baghdad ko kuma wato asalin Ibn Asakir a cikin wato wannan tarihi nashi har aka samu wani lokaci da waɗannan kristoci da yahudawa suka hada kai suka je suka yi wata takadda yar jabu takadda ƙarya suka je suka nemo stamp wato hatimi na zoban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka rubuta wannan takadda suka buga stamp din annabi cewa wannan takadda ai gashi tun a zamanin annabi Amu Khaybar annabi ya sauke wa yahudawa jizya dan haka aka fito da takaddar aka yada ta aka kai wa khalifan musulmi a wannan lokaci khalifan musulmi ya rasa yadda zai malaman fada yaya wannan takadda ya me za ku ce suka ce su ma ba su san abin da za su ce ba a wannan lokaci aka rasa wanda zai iya raddin wannan takadda a ilmance jama'a sai da aka koma zuwa ga ulama ul hadith malaman hadisi jama'a baqiyatu ahlil khairi aka je aka kirayi Abubakar Khatibul Baghdadi a wannan lokaci aka ce ala gafata me zaka ce game da wannan takadda yana kallo sai yayi dariya mana baya bukata sai ya je nazari yana kallo sai ce wannan takadda muzayyafatun yar jabuce ƙarya ce hada ta akai aka ce to ya akai kai annalaka haza ya ka gano haka ina dalili da ya kalla sai yace kun ga ai a jikin takaddar da suka ce annabi ya sauke wa yahudawa jizya da nasara sun ce sahabi kaza da sahabi wane da wane da wane shedu ne sai yace to ai wane da aka ce sheda ne lokacin da suka ce an rubuta takaddar bai ma shiga musulunci ba kaji abu na farko kenan sannan sai ya ce wane da suka ce sheda ne shi ma a lokacin ya ma rasu dan lokacin da aka yi Khaybar ba a yi yana duniya ba dan haka shin lahira aka je sheda koko a'a ya dawo duniya ne ya sheda ya koma lahira nan da nan jama'a sai musulmi suka samu kansu a cikin farin ciki wannan kunci da suka samu kansu na ƙarya da wannan takadda yar jabu da asalin aka wallafa shikenan sai aka asalin rusata wato sai asalin aka tabbata akan asalin da annabi ya bar musulmi akai na jizya tabbatacce ne akan yahudu da nasara matukar gwamnati a hannun musulmi take ina fata jama'a mun fahimta kaga daga nan zaka kuma fahimci muhimmancin tarihi sanin tarihi yana da matukar muhimmanci ka karanta littafin al-Imam As-Sakhawi littafin shi mai suna al-i'lan bit-tawbih liman zamma tarih wannan littafi yayi kokarin tattaro riwayoyi da maganganu da muhimmancin tarihi da amfanin tarihi da kuma yadda ake wato asalin gurbata aqidun mutane da addinin su ta hanyar tarihi yayi kokarin bayyana haka a cikin littafin har ya ruwaito wasu maganganu daga wasu manya-manyan malaman hadisi irin su Abdullahi ibn al-Mubarak irin su al-Imam Sha'bi suke cewa a lokacin da aka samu maruwaita maƙaryata suna kirkirar ƙarya suna dangantawa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam su ce annabi ya ce alhalin ƙarya ne wannan malami ya ce sai muka yi amfani da tarihi sai muka gano ƙarerayin su haka yace lamasta amalar ruwatul kadhiba ista'malna lahum at-tarikh a lokacin da suka fara ƙarya sai muka yi amfani da tarihi muka yi ta gano ƙarerayin su dan haka idan ka zo ka ce wana ya bana hadisi haddathana fulanun ko akhbarana fulanun malaman sai su ce kam sanatan wulitta a shekara ta nawa ka haife ka da haka da ka faɗa mana shekarunka to dama malamin da kace ya karantar da kai mun san shekarar da ya rasu dan haka kana faɗin shekarunka sai mu gano gaskiya kake faɗi kake faɗi ko ƙarya da haka suka ce idan kuna so ku gano ƙaryar mutum fahasibuhu bisinnayn ku yi mishi muhasaba da shekaru iri biyu shekarun shi da shekarun wanda yake ya ruwaito maganar daga gare shi haka aka samu wani da ya bada wani hadisi sai wani daga cikin malaman hadisi yake cewa jama'a ku kallu wannan abun mamaki yana riya cewa ya koyi karatu da ilimi a hannun malam wane bayan shekara 13 da rasuwar malam wane din kafin ma a haife wannan tukuna ma'ana kan a haife shi da shekara 13 wancan malamin ya mutu kamar a haifi mutum 2000 ne jama'a sai ka je yana cewa haddathani ash-shaykhul imam qadil qudati nigeria abubakar mahmud gumi sai mu ce wannan ƙarya ce fi sanadi hadha al-khabari inqita'un akwai inqita'i ina fata mun fahimta dan haka jama'a abinda yasa din na kawo mana waɗannan bayanan dan na tabbatar da na ƙarfafi maganar waɗancan da suka ce abinda ake nufi da la ikraha fi dini shine waɗannan wato asalin yahudu da nasara ba a tirsasa su shiga musulunci matukar shauka da gwamnati da shugabanci da sojoji da ƴan sanda da baitul malin gwamnati a hannun musulmi yake amma kaga in ba a hannun musulmi yake ba kaga wannan wani abu ne na daban kenan daga nan zaka ƙara fahimtar mahasinul islam mahasinul islam idan musulunci ya samu ƙarfi ya zamto ya karya duk wani azzalimi kafiri to musulunci ba zai tirsasa ma kowa sai ya shiga musulunci ba zai barka amma zai ta wa'azantar da kai za a yi ta karantarwa za a yi ta biya ayoyin alqur'ani za a yi ta nuna maka mahasinul islami har ka shiga musulunci kai da kanka ba tare da an tirsasa maka ba jama'a mun fahimta da kyau kuwa na iya tuna wani taro da aka yi lokacin da ina jin gidan radio Najeriya Kaduna ya cika ko shekara 50 ko 60 ko wasu shekaru makamantan wannan an gayyato malamai da ƴan siyasa da sarakuna da limamai na addini tun daga na musulmi da waɗanda suke na kristoci sun zo sun gabatar da jawabai game da abin da zai bayar da gudunmawar samun zaman lafiya a wannan ƙasar Najeriya musamman zaman lafiya tsakanin musulmi da waɗanda suke kristoci ban manta ba a lokacin an gayyaci wani pastor ba ni iya tuna sunan shi ya zo ya gabatar da wasu bayanai waɗanda jama'a da a ce za a ɗauko waɗannan bayanan a fito da su daga duniyar magana a ɗabbaka su ko wallahi jama'a za a zo na lafiya a wannan ƙasar gaba ɗaya za a zo na lafiya to amma mu ƙasar mu akwai labari akwai surutu akwai rubutu in ka ga tsari a littafi zaka dauka inda za a dauka ai amfani da shi jama'a za a zo na lafiya amma idan akai surutu akai jawabi aka rubuta shikenan ba za a dauko shi ai implementing nashi ba ba za ai aiki da shi ba abinda wannan pastor din yake cewa shine a lokacin Muhammad bin Uthman aka dauko yayi bayani a madadin musulmi bayan ya gama sai wannan pastor din yake bayani cewa ai da a ce wannan kasar gwamnatin wannan kasar za ta dauko wani theory a musulunci yace theory sunan shi zimmi ma'ana theory zimmi yace shine gwamnati ta musulmi waɗanda ba musulmi ba su zauna a ƙarƙashin ta su dauki jizya su ba musulmi musulmi su ba su aminci game da rayukansu da lafiyarsu da dukiyoyinsu yace da za a zauna lafiya jama'a pastor ne yake waɗannan jawaban a gaban waɗannan manyan ƙasan dan an gayyace su a wannan lokaci an gayyaci ƴan sanda an gayyaci sojoji an gayyaci SSS an gayyaci sarakuna shugabannin ƙasa masu mulki an gayyace su to amma an yi surutu an yi labari shikenan abin ya watsi wanda har yake cewa ku su Sheikh Bin Usman kun gane tiyorin zimmi din ku kun gane ma'ana haka ya fadi da ma'ana haka ya fadi dan yake cewa ya dan koyi wani abu na addini kaga wannan yana ƙara tabbatar da jama'a da a ce za a dauko irin waɗannan bayanan a rika dabbaka su za a samu zama lafiya jama'a za a samu daidaito to amma kullun za a zo ai jawabi ai surutu shikenan sai a tashi shikenan jama'a ba za a dauko waɗannan maganganun a dabbaka su ai aiki da su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye ine maka ishara zuwa ga wani littafi wallafar al-Imam Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya Ahkamu Ahli Dhimma kai kokari ka karanta wannan littafi kato ne haka sintine ne mujalladi guda in ban manta ba jama'a gobe insha Allah zan fito mana da shi insha Allah Ahkamu Ahli Dhimma ya tattauna hukunce hukuncen yaya ya kamata a mu'amalanci irin waɗannan wace mu'amala ce musulmi ya kamata su yi wasu irin ɗabi'u ya kamata musulmi su rika bayyanawa su mu'amalanci hatta waɗanda ba musulmi ba dan su wato asalin jawo su dan su asalin wato ga ɗabi'u na gari su kwaikwaye su shigo cikin addinin su na musulunci sannan menene abin da yake da alaka da jizya taxation da kaza wanda asalin za a bayar zan cika she mana waɗannan bayanai jama'a da wato wata magana da wani asari da aka ruwaito daga Sayyidina Umar wata rana ya fito sai ya ga wani dattijo ba Yahudi yana dauke da fatanya zai tafi gona ko gatari gashi ya tsufa jama'a Umar ya tambaye shi ina zaka yace zan tafi ne kwadago dan na samu kudin da shekara idan tayi zan ba da jizya Umar sai yace ina ai ma ansafnaka ba mi ma adalci ba kana saurayi kana matashi kana ba da jizya kuma ka tsufa mu ci gaba da karban jizya a hannunka ko ma gida an sauke ma jizya amma albashi duk wata ka zo ka rika karba kaga wannan yana ƙara bayyana maka mahasinul islam kuma wannan yana ƙara bayyana maka lalle wannan hukunci na ahlul zimma lalle tabbatacce ne a cikin musulunci ina fata mun fahimta kuma mu auna waɗannan bayanan da nake mana da alakar mu alakanta su da wannan ayar a bakara ta sauka bakara kuma ma'ana ayar a cikin suratul bakara take bakara kuma a madina ta sauka kaga sai aka samu munasabar wato asalin zuwan annabi madina inda yahudu da nasara suke da kuma ayoyin da suke sauka a cikin suratul bakara wanda kamar yadda muka yi ta bayani mallam yayi ta jawabi a baya akwai munasabar saukan alqur'ani da irin yanayin da mutane suke a ciki da lokaci da kuma halin da mutane suka tsinci kansu a ciki Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji tattaunawar da mallam Taqiyuddin al-Hilali ya kawo karkashin wannan gaba da Allah ya ce la ikraha fid-din ina fata mun fahimta dan haka sai mallam ya ci gaba da cewa faman yakfur bit-taghut duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billah kuma yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa yayi ruku da igiya mai kwari lam fisama laha wacce babu kulli a jikinta wannan igiya ita ce igiyar musulunci da imani Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah shine sami'un mai ji ne ga maganganu da bayi suke aikatawa wato suke fadi alimun biniyatihim kuma Allah ya sani yana sane da abubuwan da suke kudircewa a cikin zukatansu mallam yace ai man khalaqal andad man khala'al andada duk wanda ya asalin yi watsi da kishiyoyi da aka nema wa Allah yayi watsi da su wal awsan da gumaka wama yad'u ilayhi shaytan kuma yayi watsi da abinda shaytan yake kira zuwa gare shi bin ibadati kulli ma yu'baduna min dunillah na daga duk abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba wa wahada Allah wahdahu kuma ya kadaita Allah shi kadai wa shahida alla ilaha illa Allah kuma ya shaida babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah shi kadai faqad istamsaka bil urwati al wusqa to haqiqa yayi ruko da igiya mai kwari yayi ruko da musulunci ta tace al khalis min ash shawb musuluncin da yake ya kubuta daga duk wani rudu da hayaniya ay faqad sabata fi amrihi ay ya tabbata a cikin umurnin Allah ko kuma a cikin al'amarin musulunci wastaqama ala tariqati almusla kuma ya tsayu ya samu istiqama akan hanyar da take mafificiya wassiratil mustaqim kuma ya tsayu akan tafarki wanda yake madaidaici Allah ka datar da mu malan zai zo ya fassara mana me ake nufi da al'urwatul wusqa amma kafin nan me ake nufi da faghut malan yace qala ulama at-tauhid malaman tauhidi masana Allah suka ce at-taghutu abinda ake nufi da at-taghut ma'khudun min at-tughyan an dauko wannan kalma ne daga at-tughyan me ma'anar at-tughyan suka ce wa at-tughyan mujawazatul hadd fil kufri wad-dalal wal-idlal shine wuce iyaka zakewa wuce ka'idar da Allah madaukakin sarki ya aje ta hanyar shiga kafirci da bata da batarwa wannan shine abinda ake kira da at-tughyan malan yace wa minhu at-taghut dan haka daga wannan kalma ne ta at-tughyan aka samu ma'ana ta at-taghut malan yace jaa fi lisanil arab bayani yazo a cikin littafin lisanul arab na ibnu manzur al-ifriqi kenan jama'a yace qala ash-sha'bi wa ata'u wa mujahid wadannan manyan malaman tabi'an suka ce aljibutu abinda ake nufi da aljibutu shine as-sihru tsafi wa taghut abinda ku ake nufi da taghutu suka ce shine ash-shaytan shine shaydan shaydan shine dagutu wal kahinu haka boka shi ma dagutu ne kai sai suka ce wa kullu ra'asin fid-dhalal duk wani wanda yake jagora ne a cikin bata batar da mutane yake shugaban kungiyoyi ne na bata to wannan shi ma ana kiran shi wato asalin at-taghut kaga kenan yanzu ana kiran shaydan dagutu dan haka shaydan dagutu ne jama'a to sa'an nan duk wani boka da wani matsafi da wani dan tsubbu ana kiran shi dagutu dan abin da yake batarwa yake to sa'an nan haka duk wani mai kira zuwa ga bata mutun yake ko aljani ana iya kiran shi dagutu jama'a yanzu kaga shugaban jahmiya jahamu dan safwan dagutu ne ja'adu dan dirham dagutu ne jama'a haka duk wani shugaban wata kungiya ahmad gulam miraza alqadiyani wannan dagutu ne haka duk wani shugaba jama'a na wata kungiya ko wata tafiya wanda yake kira zuwa ga bata to ana iya kiran shi shi kanshi dagutu kamar yadda ana iya kiran shaydan da boka da mai sihiri da tsafi ana iya kiran shi dagutu ina fata an fahimta malam yace qad yakunu wahidan dan haka in aka ce dagutu akan iya anifi guda mutum guda ko abu guda an fahimta da kyau kamar yadda in aka fadi dagutu ana iya nufin shaydanu wadanda suke kira zuwa ga bata ma'ana ana iya nufin abu guda kuma ana iya nufin jam'i da kalmar dagutu dan haka dagutu shaydan dagutu shaydanu ina fata mun fahimta qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace yuriduna an yatahakamu ila taguti so suke su kai hukunci zuwa ga dagutu wa kad umiru alhalin an umurce su an yakfuru bihi su kafirce wa wannan dagutun yanzu wannan dagutun jama'a da wace ma'ana yazo jama'a mu natsu da kyau mu lura malan da yace qad yakunu wahidan sai ya kawo wannan ayar yanzu wannan lafazi na dagutu shin yazo da ma'ana ta wato asalin dagutai da yawa ne ko ko yazo da ma'ana ta dagutu guda ɗaya ne kaga yazo da ma'ana ta dagutu guda ɗaya ne mu kalli ayar da kyau yuriduna an yatahakamu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bihi ba ce an yakfuru bihim ba ina fata mun fahimta kun fahimci mutabakar qad yakunu wahidan da kuma ayar da malam ya kawo malam yace ita ce aya ta 60 suratul nisa sai malam yace wa qad yakunu jam'an sannan idan aka fadi dagutu akan iya anifi wato shaydanu ko kuma ra'asun fi dhalali wadanda suke tarin batattu qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru kaga ayar da zamu karanta nan gaba kenan kaga wadanda suke kafirci inji Allah awliya'uhum at-tagutu majibinta al'amuran su sune dagutu sai kace dagutai kenan ina fata mun fahimta yukhrijunahum minan nuri suna fidda su daga haske na musulunci daga kyalli na musulunci su kai su ila zulumat zuwa ga duhai na bata yanzu kaga dagutu anan yazo da mene jama'a ma'anar jami'i ina fata an fahimta to bayan malam ya gama fassara maka wato dagutu da yadda malamai suka bayyana malaman tauhidi sai ya ci gaba da cewa qala ulama at-tauhidi at-tawaghitu kaseeratun dagutu to suna da yawa ba guda ɗaya bane dan ka auna da kyau ka gani ko a garin ku zaka ga akwai dagutai da yawa ko kuwa jama'a a wancan garin akwai dagutu anan ma akwai a can ma akwai jama'a babu inda babu dagutu dan abinda ake yin shi da dagutu kamar yadda malam zai zo ya bayyana shine duk ne kira zuwa ga bata to dagutu ne amma waye shugaban shi shine shedan ina fata mun fahimta malam yace at-tawaghitu kaseeratun awwaluhum iblisu la'natullah ko la'anahullah farkon dagutu jama'a shine iblis Allah ya tsine mishi albarka
amin
ومن دعا الناس ومن دعا الناس الى عبادته او عباده غيره هكذا duk wanda ya kirayi mutane zuwa ga bauta mishi ko su bauta wa wani wanda ba shi ba to lallai jama'a wannan dagutu ne duk wanda yace ku bauta min wannan ya zama dagutu jama'a haka duk wanda yace ku bauta wa wani ai ruko da wani abi wani wanda ba manzon Allah ba jama'a sallallahu alaihi wa sallam wannan ya zama dagutu jama'a dan haka masu kira zuwa ga bautar shehunnai waɗannan shehunnan jama'a in har sun yaddada abinda waɗannan mabiya suke kiran mabiya zuwa ga bauta musu to su waɗannan shehunnai sun zama dagutu a gurin mabiyan su jama'a mun gane da kyau kuwa dan haka duk wanda aka bauta mishi ya yarda da wannan bautar to shi ya zama dagutu ina fata an fahimta dan haka duk wanda aka bi shi cikin abin da ba abin kowa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka rufe ido aka bi shi a matsayin bauta aka yi ruko da shi aka yi ta bauta mishi da nufin cewa ai ba manufar a bauta mishi ba manufar a kama kafa da shi shi kuma ya kama hannunka ya kai ka wurin Allah jama'a ko da wannan manufar aka bauta mishi shi ya zama dagutu dan wasu zasu ce ai mu ba bautar su muke ba sai dai suna da matsayi a wurin Allah suna da daraja dan haka idan muka yi ruko da su to zasu kai mu halara ta Allah haka suke amfani da kalmomin halara ta Allah zasu kai mu gurin Allah dan haka sai mu ruko da su dan haka mun yi ruko da wali wani ne ko shehi wane ko qutubi wane ko wana wane saboda yana da matsayi a wurin Allah da idan ya tafi gurin Allah to da mu zai tafi gaba daya sai su fara buga ma misali to ai kamar gidan gwamnati ne to ai kamar kaza ne kai da kake waje baka da ikon ka iya shigowa sai da dan cikin gida dan haka dan cikin gida in ya kama hannunka ya shigo da kai to shikenan ka zama dan gida sai suka dauka mulkin Allah da fadar Allah daya take da fadan halittun shi ma'ana sai da suka kudirce tashbihi tukuna sannan sai ya kai su ga shirka da kafirci ka karanta farkon suratul zumar me Allah madaukakin sarki yace idan aka tambaye su sai ka ji suna cewa mene ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai ba mu bauta musu ba sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah waɗannan kafiran da annabi ya yaka ka ji aqidar su yau sai ga waɗanda suke da'awar su musulmi ne suna amsa suna irin na musulmi sai ga su da irin wannan shirkar da waɗancan suka samu kansu a cikin ta, amma duk da haka annabi bai bar su ba, ya yake su. Wannan zai ƙara bayyana maka kamar yadda babban malami a Sheikh Al-Mujaddid Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Mujaddidu Da'wati Salafiyya fi Diyarin Najdiyya ya faɗi a cikin wannan littafi nashi Al-Qawa'idul Arba'a. Yake cewa kafiran da annabi ya yake su a zo a lokacin shi a zamanin shi, kafiran da yake fama da su shi Malam Abdul Wahhab a zamanin shi, yace waɗannan kafiran kafircin su aghlabu yafi girma yafi tsanani fiye da kafircin waɗancan da annabi ya yake su, don waɗancan suna kiran Allah ne a lokacin da suke cikin yalwa da wadata da zaman lafiya. In sun shiga kunci afwan, in sun shiga wato suna kiran Allah ne a lokacin da suka shiga kunci, amma sa'ad da suka samu kansu a hali na zama lafiya da yalwa da kaza, to sai su shirka ga Allah madaukakin sarki. Ma'ana in sun shiga bala'i, to suna mancewa da dukkan waɗannan gumaka nasu ne, sai su koma suna kiran Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu din, kaje Allah kadai suke kira ba sa hadawa da gumakan su, mushrikan zamanin annabi kenan. To amma sai ga wasu suna da'awar suna musulunci, suna amsa sunan musulmi. Ibn Abdul Wahhab yace sai ya zamto shirkar su tafi tsanani fiye da shirkar waɗancan, don su waɗannan suna kiran wani Allah ne fissarra'i wa barra'i, suna cikin halin kunci, to wani Allah za su kira. Ya yi tintibe sai ya kira Sidi Abdul Qadiri, ya shiga halin bukata, yana neman haihuwa, jalin shi ya yi ƙasa, yana neman kaza, sai ya tafi ya kira wani Allah, kamar yadda idan yana cikin yalwa yake kiran wani Allah. Daga nan za ka gane wato fikihu da fikira ta Malam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yadda yake gwada yadda al'ummomi da aqidinsu suke da gwargwadon zamanin su. Ka tafi ka karanta littafin Al-Qawa'idul Arba'a, za ka ga cikakkun bayanai game da wannan. Dan haka jama'a, duk wanda aka kiraye shi aka bauta mishi ya yadda, to wannan ya zama dagutu. Ina fata mun fahimta. To wani zai ce in bai yadda ba fa, yana nan a matsayin dagutu, amma ba za a kama shi da laifin an bauta mishi yayi shiru ya karba ba. Ina fata mun fahimta. Kamar annabi Isa, mabiyan shi sun bauta mishi ko basu bauta mishi ba? Sun bauta mishi, amma ya karbi bautar da suka yi mishi duniya da lahira bai karba ba, dan a lahira ma zai ƙara tabbatarwa. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka malamai suka ce الطواغيت كثيرة أولهم إبليس لعنه الله ومن دعا الناس إلى عبادته أو عبادة غيره. هكا دوان دي كرائي متاني زواغ بوترشي كو بوترونيشي ومن حكم بغير ما أنزل الله هكا دوان دي هكونشي دا أبن دا ألا بيسوكر با والكاهن هكا بوكا والساحر حكى من سهري تنصبو. ما لن يتي وأن الدكنسو واتو أنا كرنسو دا طاغوتو سيدي أولهم شيني إبليس. ما لن يتي ويجب على كل مؤمن كما واجبيني أكن دكن مؤمني دكن مسلمي جماعة واجبيني أكن مو أن يكفر بجميع الطواغيت يكافر تي ودوان طاغوتو نسما دا نقصا نفرق دا نكرشي ببدا كرني. Malam yace fa innal qalba mithlul ina, saboda ai ita zuciya kamar kwano ne, kamar mazibi ne, fala budda min tadhhirihi qabla hululil iman fihi, wajibi ne sai an tsarkake wato asalin zuciya kafin imani ya sauka a ciki, dan imani ba zai sauka a zuciyar da a ciki akwai shirka da kafirci ba, dan haka shirka da kafirci ba su iya haduwa a cikin zuciya guda kuma su wanzu game shi, kamar yadda ruwa da wuta ba su iya tabbata a wuri guda, in ma dai wuta in ma dai ruwa, wa immal islam wal iman wa immal kufru washirku wa bughyan. Ina fata mun fahimta. Da haka malam yace fa innal iman bit tawagit, saboda imani da taghutu eh bi taghuti ko eh fa innal imana bi taghut saboda imani da taghutai najasatun wannan najasa ce tajibu izalatuha min alqalb wajibi ne sai an gusar da ita daga cikin zukata liyamtali abil imani billahi ta'ala saboda zuciya su cika da imani ga Allah madaukakin sarki malan yace wa sayati insha Allah fi suratin nisa'i ziyadatu ala hadha karin bayani dalla dalla akan wannan to bayani zai zo a cikin suratin nisa'i in Allah madaukakin sarki ya kai mu dan haka jama'a kunji wannan gabar jama'a abinda take so ta ƙara tabbatar mana shine wajibi ne musulmi su yi kokarin tsaftace da tsarkake zukatansu da imaninsu daga bibiyan dagutu da bautar dagutu yanzu kaga wannan yana ƙara tabbatar da ashe kenan a karan farko abinda ake so a dora musulmi akai shine gyaran zukata gyara alakar su da mahaliccin su cauta ta tauhidi kadaita Allah madaukakin sarki tare da kafircewa duk wani wanda yake ba Allah ba yanzu kaga wannan shine ma'anar wannan kalma ta farko wacce take shigar da kai musulunci ita ce ma'anar karmal la ilaha illallah kaga ita ce kalimatut tauhid ita ce kalimatut taqwa ita ce kalmar da take faslun bainal mu'mini wal kafiri dan haka wannan kalma jama'a ta haƙiƙinta da tabbatar da tauhidi shine abu na farko da ake son musulmi yayi kuma a matsayinka na malami a matsayinka na mai karantarwa a matsayinka na mai da'awa makarantar da ka bude wa'azi da ka fara to lallai ne ya zama da tauhidi ya kamata ka fara kenan ina fata jama'a mun fahimta mutuna da'awa da annabi a garin Makka annabi yayi ta da'awa ne akan tauhidi kusan fiye da rabin shekarun da annabi yayi yana da'awa a musulunci kafin ya koma zuwa ga mahaliccin shi Allah shekara 13 kadai annabi yana kiran su zuwa ga tauhidi ne kadai ta Allah dan haka masu da'awa ku fara da tauhidi ku rabu da masu da'awar cewa tauhidi na raba kan musulmi wannan me fadin wannan shi kanshi yana da matsala yana da bukatar ayi mishi panel bitin jama'a ayi mishi wankan tsarkin tauhidi zuwa cikin musulunci jama'a dan be san tauhidin musulunci ba lazimin fadin wannan maganar to suka ne ga asalin da'awar musulunci suka ne ga da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi akan tauhidi ya fara da'awa bai fara da'awa akan wani abu ba sai tauhidi sallah wato zakka da aikin haji da duk waɗannan abubuwa sha'air na musulunci ba a farlanta su ba sai bayan hijira kenan a zaman Makka me aka fi mai da hankali akai da gogormaya akai shine tabbatar da tauhidi da haka jama'a tauhidi shine aslul usul shine asali na farko lallai ne jama'a a fara tahqiqin tauhidi dan haka masu da'awar a daina magana akan aqida a daina magana akan tauhidi mu zo mu hada kai akan abin da ya hada mu abin da ya raba mu shikenan kowa ya je nashi amma ni na daina magana akan shirkarka wancan a daina magana akan bid'ar shi wannan yana kaza a daina magana akai wannan jama'a munafinci ne wallahi jama'a babu inda zai kai ku ku masu da'awar cewa kuna da'awa ta musulunci dan haka dole ne a fara tahqiqi akan tauhidi dole a fara karantar da tauhidi jama'a dan haka ku tuna da wannan littafi at-tauhidu awwalan ya du'at al-islam tauhidi ku fara da tauhidi zaka fara wa'azi sa littafin aqida ka kwankwasa aqida tukuna a san matsayarka a aqida to sai ka sanya littafin da zaka ci gaba da karantawa na fiqhu ne na tarihi ne na larabci ne na kaza ne amma dai an zurga an san matsayinka wannan shine abinda malam Albani yayi Allah ya gafarta mushi kafin ya fara karantar da littafin sahihul imam al-bukhari ya karantar da al-aqidatu tahawiyya da shekaru da dama amma kafin a fara karantar da Bukhari sai da aka dauko ta aka kakkabe ta aka karanta ta aka motsa tunanin mutane aka tunano musu da aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyantar da sahabbai ya mutu ya bar su akanta sai da ya karantar da al-aqidatu tahawiyya gaba dayanta to sanan sai aka sanya sahihul bukhari aka ci gaba da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ina fata jama'a mun fahimta dan haka aqida ita ce farko duk abin da kake da shi in ka rasa aqida jama'a to wallahi ka rasa komi ku tuna mallan yasa aka kawo mana wannan littafi wanda gashi ad-dalilul jami'ul mufid ila mutunil aqidati wat tauhid kusan matanin littafai ne na aqida zalla guda 46 a manufar mallan albani sai ya sauke mana waɗannan littafan jama'a a manufar shi a ciki an fara karanta wasudiyya daliban darul hadith sun san wannan karatun zaure aka dauko manya-manyan littafan tauhidi da aqida wanda duniyar ahlus sunna da su take tinkaho duk inda kaje a duniya aka dauko littafin kitabush shari'a na al-imamu abubakarin al-ajurri aka dauko littafin kitabut tauhid na imamul a'imma ibn khuzaima abu ishaq aka sanya waɗannan littafan ake karantarwa to wannan haka da'awar ahlus sunna take da haka ahlus sunna ku daina kyarar wato waɗanda suka tashi suna karantar da tauhidi cewa sun cika zafi sun cika zakewa sun cika kaza lazumin wannan shi kace da'awar manzon Allah ita ma akwai zafi kenan in ko ka faɗa haka to wallahi ka ridda ka bar musulunci kace da'awar manzon Allah ta cika zafi ko kace ai be ba hikima cikin da'awa kun san haka ake jiban ahlus sunna sun tsaya akan aqida sun kafe sai a ce ba hikima a cikin da'awar su kun cika zafi kun cika tsanani kenan shi wanda ya fara da'awa akan aqida shi ma bai iya ba ya cika tsanani ya cika zafi kenan jama'a haka na taba fada ma wani dan boko wanda bai da seti a addini muna karatun aqidatu tahawiyya mun zo daidai wata gaba muka tsaya muna bayani an tashi kawai sai aka kwasa aka tafi to aiwana kaza ya ce kaza an ce kaza shikenan sai yasa aka kira ni naje muka zauna yace mallam ina ganin karatun ka ya cika zafi an cika kaza an cika kaza an cika kaza sai nace to dan dakata dai tukuna na farko kaga dai kai ba malami na bane da zaka yi min sharadi ko kuwa sannan na biyu baka haife ni ba harkar addini ce ta hada mu kuma ban fara karantarwa a masallacin ku ba sai da nasa a rubuto officially aka rubuto da sunan limami da yan committee da sa hannu da komi da letterhead paper aka kawo aka bani nayi signing ni ma sai na kalmashe sai na adana ta a cikin wato asalin folder sai na boye ta jama'a mun zo na fa da mallam albani fa eh kware da gaske dan haka nace kaga takaddar da ka manta ne yanzu ku da kuka gayyace ni da karantar da ku ku za ku yi mini determining din abinda zan karantar da ku nace kai lecturer ne na sani kana karantarwa shin daliban ka ne za su ce yau kaza za ai mallan ka da ai kaza ka isa koko addini ne kuka rena sai ya shiru kusa farko kenan kusa ta biyu sai nace to wai kai tukuna ma da kace karatin yayi zafi shin kai kaji zafin ko munafikai suka jiyo ma zafin dan baya zama a karatin ko kuwa shikenan yace a ai ana recording nace a ana idar da sallah kasata aljihuna ake sallar isha da shi a ai ana recording da waya sai nace ƙarya ne sai ya shiru dan ya san ƙarya ya fadi mutane jama'a ba sa jin tsoron Allah mutum mursisi kuna kallon juna amma ya shirga ma ƙarya in kace ƙarya ne a ce kare na manya a to ba ƙarya bace ƙarya ce nace na biyu wannan na biyu kenan na uku wai shin ka san ma tukuna wani darasi nake karantarwa dan ka buga misali wana na tafsiri wana na karanta tarihi su ba a jin suna fadin irin abin da kake fadi nace to tukuna ka san darasin da nake karantarwa nace wancan fasira yake karantawa ko ingantatta ko ba ingantatta ba ana ganewa ko ba a ganewa oho dai yana dai karatu wannan na tafsiri tarjuma yake ya yake oho nace ni ka san me nake karantawa aqida fa nake karantawa tauhidi karatun manzon Allah sai yayi shiru sai nace yanzu da kace nayi zafi yanzu kenan annabi da yayi da'awa a Makka dangin shi Quraishawa suka kore shi daga Makka suka nemi halaka shi ya tafi Madina shi ma kenan yayi zafi yace a algafata ni ban ce ba nace shine ma'anar maganar ka ko kuwa jama'a ya nuna kenan annabi shi ma bai iya da'awa ba tunda har an kore shi sai yace ni ban ce ba sai nace to yaya abin yake yaya karatun ne yake na san dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mu kwadayin mutane su shiryu ya fi mu sanin manner of approach ya san yadda za a yi da'awa ya fi mu sanin kaza ya fi mu gogewa amma ya aka yi da yayi da'awa aka kore shi ya nuna bai iya ba sai ya ce a'a nace to ya nuna bai da kwadayin mutane su shiryu sai ya ce a'a nace to yaya al'amarin yake sai nace sai bai ban amsa ba sai nace ai al'amarin in dai da'awa ne karantarwa ne akan tauhidi to ba zai ma kowa dadi ba hakanan za a haƙura jama'a a samu lafiyayyar aqida a tafi a haɗu da Allah lafiya duk sallar ka duk zakkar ka duk kaza in ka tafi wurin Allah ranan kiyama da bakar aqidar wani na ceto ba da izinin Allah ba ko kuma ana bautar wani ya kama kai kai ka wurin Allah wallahi wannan sallah da azumi da zakka ba za ta tsina na ma komai a wurin Allah ba zaka zama kamar yadda Allah yake cewa ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura abinda ya gabatar na ayyuka a duniya duka suna nan an tattala an aje amma a ranar kiyama sai an nuna mishi kaga aikin nan eh sai a sheke shi gaba ɗaya sai ya bi iska shikenan sai ya asara daga nan sai a ce khuzuhu faghulluhu thumma aljahima salluhu ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم kaga imani Allah yace dan haka jama'a wannan yana so ya bayyana mana wajibi ne a karantar da al'umma tauhidi da aqida wajibi ne a dora al'umma akan tauhidi da aqida irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar malaman salaf magabata nagari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairul quruni wanda abisa saman su wa ala ra'sihim shine malamin su wanda yafi kowa daraja duniya da lahira sayyidul awwalin wal akhirin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne sai an karantar da aqidar da annabi ya dora sahabban shi akan ta dan bayan su ne aka samu wato rudani na ƴan Shi'a da Khawarij da Murji'a da Rafida da duk waɗannan abubuwan to dole ne jama'a a karantar a saka littafai na aqida a karantar da al'umma a fili ba a koye ba jama'a a nuna musu ga asalinku wacce annabi ya mutu ya bar ku akai wannan ba asali bane ka aqida kaza ba asali bace suwa ne kira da suke ba daidai bane sai an yi wannan da'awar jama'a sai an yi ta Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga nan malam sai ya ci gaba da cewa summa qala ibn kasir daga nan sai al-imam ibn kasir ya ci gaba da cewa wa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da yace faqadistam saka bil urwati al-wuthqa lam fisam laha ay faqadistam saka min ad-dini bi aqwa sababihi haqiqa yayi ruko da addini wato da addini wanda yake yayi ruko da sababi mai karfi na addini yayi ruko da alqur'ani da sunna ya bi abinda malaman farko suke akai tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa tashin alqiyama malam yace wa shabbaha zalika bil urwati alqawiyya allati la tanfasimu sai Allah ya kwatanta addini mai karfi da igiya mai kwari wacce babu kulli a jikinta balle asaran za ta iya katsewa malam yace hiya fi nafsiha muhakkimatun ita igiyar a karan kanta wato ba ta da kulli a shirye take a tsare take a tifke take mubrimatun qawiyatun igiya ce wacce take babu kulli a jikinta mai karfi ma'ana kulli wato babu kulli a jikinta kuma igiya ce mai karfi wa rabbuha qawiyyun shadidun sannan ruko da ita to abinda aka kullata in kai ruko da ita to ba za ta katse ta asalin rikito da kai ba malam yace wa li hadha qala da wannan dalili ne Allah madaukakin sarki yace faqad istamsaka bil urwati al wusqa hakika yayi ruko da igiya mai karfi lam fi samalaha igiyar da babu kulli a jikinta balle asarin ta katse ta rikito da waɗanda suka yi ruko da ita al aya ka karanta har zuwa ƙarshe game da fassara ma'anan al urwatul wusqa malan taqiyuddin yace kamar yadda ya nakalto daga ibn kasirin qala mujahid malan mujahid cikin tabi'ai yace al urwatul wusqa abinda ake nufi da al urwatul wusqa ya'ni al imana yana nufin imani ma'ana duk wanda ya asalin kafirce wa dagutu ya ainihin imani da Allah to yayi ruko da imani kaji yadda ya fassara al urwatul wusqa wa qala suddi malan suddi shi ko cewa yayi huwa al islamu ai musulunci ake nufi wa qala sa'id ibn jubair kaga waccan fassara da suddi ya jama'a akwai hadisi ingantacce wanda nan gaba malam kadan zai kawo yana ƙara ƙarfafa ma'anar al-urwatul wusqa wato shine musulunci kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim hadisin sahabi Abdullahi dan Salam zamu zo zamu karanta shi nan gaba kadan insha Allah malam yace wa qala sa'id ibn jubair wa dhahaku sa'id dan jubair da malam dhahak suka cewa suka ya'ani la ilaha illallah Allah yana nufin ay yayi ruko da kalmar la ilaha illallah ita ce al urwatul wusqa malan yace wa an Anas ibn Malik shi ko daga Anas dan Malik aka ruwaito yace al urwatul wusqa al qur'an qur'ani shine al urwatul wusqa wa an Salim ibn Abi al Ja'di haka an samu wata magana daga Salim dan Abu al Ja'di qala shi ko yace abinda ake nufi da al-urwatul wusqa huwa al-hubbu fillah shine kai soyayya saboda Allah duk wanda zaka kaunata ka so shi saboda Allah wal-bughdhu fillah kuma in zaka ki wani ka ki shi saboda Allah kaji abinda ya fassara wato da asalin al-urwatul wusqa mana kamar ishara kenan yake zuwa ga wancan hadisi da annabi yake cewa man a'ata lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman hadisin Abu Dawud sahihin hadisi ina fata mun fahimta to kaga waɗannan maganganu gaba daya tun daga waɗanda suka fassara al-urwatul wusqa da al-iman da waɗanda suka ce al-islam da waɗanda suka ce ita ce kalimatut tauhid la ilaha illallah da wanda yace al-qur'ani da wanda yace shine kaso saboda Allah kaki saboda Allah kaga duk waɗannan maganganun malam yace wa kullu hadhihi alaqwali sahihatun duk waɗannan maganganun ingantattu ne in ka fassara su da ita ayar al-urwatul wusqa sai ka ce al-iman al-iman al-urwatul wusqa ay al-islam dama al-islam wal iman ismani shar'iyani بينهما عموم وخصوص من وجه kaga akwai alaka mai karfi tsakanin su in ku kace alqur'ani ne to imani da musulunci ai qur'ani yazo ya tabbata ya asalin tabbatar da su ina fata mun fahimta kaji alakar kenan in ku kace la ilaha illallah to ai akan shi ma musulunci ya ginu in ku kace soyayya saboda Allah da kiyayya saboda Allah kaga asalin ikhlasi saboda Allah kenan yanzu kaga dukkan waɗannan maganganun babu karo a tsakanin su kenan fassarori ne da aka samu daga malaman salaf malamai masana ilimin tafsiri suka ce kaga irin waɗannan fassarori aya guda a samu fassarori mabambanta daga malamai to waɗannan gaba ɗaya malaman salaf ba su yi sabani na karo game da fassara wata aya a Qur'ani ba duk kalmomin da suke fassara al-Qur'ani da su wato kalmomi ne da lafuzza ne kadai suka saba amma ma'anonin su iri daya ne wannan shine ake kira da ikhtilafut tanawwu'i ikhtilafut tanawwu' akwai ikhtilafut tadad akwai ikhtilafut tanawwu' malamai suka ce ikhtilafut tanawwi shine wannan ya ambaci wani nau'i wancan ya ambaci dayan wancan ma sai ya ambaci dayan malamai suka ce abin da yake daidai a bisa ka'idar fassara alqur'ani shine ka fassara ayar da dukkan waɗannan fassarorin shine abin da ibnu kasirin yayi mana anan malam taqiyuddin alhilali ya dauko wato asalin ya asalin tabbatar mana ina fata an fahimta dan haka kaga in kace imani kaga imani al-urwatul wusqani in kace musulunci shima al-urwatul wusqani la ilaha illa Allah haka qur'ani haka soyayya da kiyayya saboda Allah ina fata mun fahimta malam yace wa kullu hadhihi al-aqwali sahihatun dukkan waɗannan maganganu dukkan su ingantattu ne ka dauke su ka fassara wannan ayar ita wala tanasi bainaha kuma babu karu babu sabani tsakanin waɗancan ayoyin kada ka ce an yi sabani innama wannan ya faɗi wani nau'i ɗayan sai ya faɗi ɗayan nau'in kai kuma sai ka tattaro duka anwa'din sai ka fassara ayar da ita jama'a mun fahimci wannan ka'ida mai muhimmanci daga nan za ku gane ashe ba zai yiwu ka fahimci alqur'ani ba baka san sunna ba kamar yadda ba zai yiwu ka fahimci ma'anar alqur'ani ba baka san abinda aka samu daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da limaman musulunci waɗanda suka bi bayan waɗancan da kyautatawa ba kenan idan kana buƙatar tafsiri ingantacce bayan alakanta ayoyin qur'ani da junan su to san debo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka fassara ayoyin alqur'ani da su haka debo zantuttukan sahabbai da tabi'ai ka fassara alqur'ani da su wannan shine tafsiri as-salafi jama'a ba tafsiri bil ra'ayi ba ina fata mun fahimta in kana neman karin bayani ka je ka karanta littafin wato Ibn Taymiyyah tare da sharhin wannan littafi ma'ana muqaddima fi usulit tafsir tare da sharhin shi na wani babban malami Dr. Muhammad wato At-Tayyar Muhammad Musa'idin At-Tayyar wani malami a kasar Riyadh Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace wa qala Mu'adh ibn Jabal fi qawlihi lam fisama laha dukhulun fi wato duna dukhulil jannati ai in kai ruko da wannan igiya ba abinda zai sha makance kai hana ka shiga aljanna kaji wannan fassara da malam Mu'adh dan Jabalin yayi didda a kasa malam yayi isharar Ibn Abi Hatim Abdurrahman ya ruwaici wannan asali a cikin mujalladi na biyu na tafsirin shi shafi na 496 zuwa da 7 a lambar takadda ta wato lamban wato asali ko kuma kace lamban takadda ta 2628 yace wa isnaduhu da'ifun isnadun wannan magana zuwa ga malam Mu'adh isnadi ne wanda yake da'ifi ne bai tabbata ba to yanzu game da fassara wannan aya ta ma'anan al-urwatul wusqa malan sai zai kawo mana wannan dogon hadisi da aka samu daga Imam Ahmad malan yace wa qala al-Imam Ahmad wa qala al-Imam Ahmad bi sanadihi ila Muhammad ibn Qais ibn Ubada qala kuntu fil masjid faja'a rajulun fi wajhihi atharun min khushu'in Imam Ahmad ya ruwaita hadisi wato da isnadin shi zuwa ga wani tabi'i mai suna Muhammad ibn Qais ibn Ubada qala wannan tabi'i yace kuntu fil masjid yace wata ran na kasance a masallaci faja'a rajulun sai wani mutumi yazo ya shigo fi wajhihi atharun min khushu'in a fuskar shi akwai alamar natsuwa dama sahabban annabi ai natsuwa suke da ita jama'a duk inda ka gansu zaka gansu cikin natsuwa ne dama ba za a yi mamakin haka ba saboda in an san waye malamin su in an san daga wata makaranta suka wato asalin yi graduating ma'ana waye yi graduating din su ina fata mun fahimta in an gansu da natsuwa to ba mamaki haka malamin su yake ina fata mun fahimta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa dakhala wannan sahabi sai ya shigo wato wannan mutumi sai ya shigo cikin masallaci fa salla raka'atayn sai yayi sallar raka'a biyu aw jaza fihima yayi su a takaice bai tsawaita ba fa qala alqawm sai wasu daga cikin jama'a suna labari sai suka ce hadha rajulun min ahli aljanna wannan ai dan aljanna ne aka nuna wannan mutumi da ya shigo masallaci wannan tabi'i mai suna Muhammadu dan Qais dan Ubada sai yace falamma kharaja da wannan wato dattijo ya fita daga masallaci ittaba'atuhu sai na bi bayan shi hatta dakhala manzilahu har sai da ya shiga gidan shi fa dakhaltu ma'ahu sai na shiga gidan tare da shi fa haddaftuhu sai na bashi labarin wato abubuwan da suke tafa da ni ma'ana na nuna mishi ga halin da nake ciki ga kaza ga kaza falam masta'anasa bayan ya natsu da ni a matsayin bako qultu lahu sai nace da shi innal qauma ai wadancan mutane da ka gani lamma da khaltal masjida sa'ad da ka shiga masallaci qalu kaza wa kaza ga abinda suka ce ga abinda suka ce sun ce ai kai dan aljanna ne kala sai wannan sahabi yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma yanbaghi li ahadin an yaqula ma la ya'lam ai bai dace ga wani ya fada abinda bai sani ba su ina suka san wannan kaji tawalu'u na sahabbai kaga bai ce ƙarya bane amma kuma sai yace da su mana yace da shi ai bai dace mutun ya rika fadin abinda bai da tabbas akai ba shin su sun je lahira sun gani dan aljannan ne jama'a kun fahimta amma dai sai wannan sahabi yace da shi wasa uhaddithuka amma zan baka labari ka saurare ni da kyau kaji yace inni ra'aytu ru'ya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai lallai ni nayi mafarki ma'ana nayi wani mafarki a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam dama kun san a zamanin annabi da an tashi sallar asuba sai ya juyo sai yace cikin ku ba wanda yayi mafarki in ka ce kai mafarki sai annabi ya fassara maka ina fata an fahimta dan haka an yi sallar asuba wata rana annabi ya waigo yace cikin ku akwai wanda yayi mafarki sahabin sai yace kwarai nayi mafarkin kaza naga kaza annabi sai ya fassara mishi mafarkin shine wannan sahabin yake ba da labari fa qasastuha alaihi sai na ba annabi labarin abinda ne mafarkin akai yace ra'aitu ma'ana yanzu ga yadda mafarkin yake yace ra'aituka anniya fi rawbatin khadra yace na ganni ma'ana a cikin mafarkin na ganni gani a wata farfajiya koriya shar ma'ana a wata farfajiya mai fadi da wato duk abin da ke cikin wannan farfajiya wato launin shi launi ne wanda yake ruwan ganye ma'ana launi ne na kore qala ibnu aunin ma'ana daya daga cikin marwaita sai yace fa zakara min khudratiha wa sa'atiha wa fi wasatiha umudin ma'ana sai wannan sahabi ya ci gaba da bada labarin irin wannan abu da ya gani kore da yanayin fadin farfajiyar da ya gani sai yace wa fi wasatiha umudun min hadidin a tsakiyar wannan farfajiya akwai wani gimshiki na karfe amud shine gimshiki na karfe asfaluhu fil ardi tushen shi ya kafu a cikin kasa wa a'lahu fis sama'i sannan kuma saman shi to ya dangana da sama ma'ana saman wannan wato asalin gimshiki ya dangana da sama faqila li sai aka ce da ni is'ad alaihi ka hau ka kama ci gaba da hawa fa qultu sai nace da a mafarkin la astati'u ai bazan iya ba yace faja'ani munsifun sai wani yazo mini qala ibnu aunin sai wato marwaici ibnu aunin yace huwal wasif ma'ana sai wani wanda yake wato asalin dagawa wanda yake daga mutane ma'ana sai yazo mini fa rafa'a siyabi min khalfi sai ya tattaro tufafi na ta baya sai ya daga ni fa qala sai yace da ni is'ad hau fa sa'adtu sai na hau yace hatta akhadhtu bil urwati har sai da na rike wata igiya shi tace al urwati din fa qala sai shi wannan na kasa yace da ni istamsik bil urwa kai riko da wannan igiyar gam da gam kakkasake ta yace wastayqaztu sai na farka daga wannan mafarki nawa wa inna hala fi yadi wannan igiyar ina rike da ita a hannuna yace fa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qasastuha alaihi sai na zo gurin annabi na bashi labari fa qala sai annabi yace to yanzu za a yi fassara jama'a za ku ji wannan farfajiyar aina ya ganshi annabi yace amma rawbatu kaga wannan farfajiyar da ka ganta a ciki wannan farfajiya koriya shar farawdatul islami ita ce farfajiyar musulunci ma'ana kana cikin musulunci musuluncin ka na gaske ne ba na wasa bane wa ammal amud kaga wannan gimshiki da kake gani fa amudul islam shine gimshikin musulunci annabi yace wa ammal urwatu kaga wannan igiya da kai riko da ita fahiya al-urwatul wusqa ita ce al-urwatul wusqa yanzu kaga wannan hadisin nassi dai game da fassara ayar ina fata jama'a mun fahimta annabi sai ya fito karara sai ya ce da shi anta alal islami hatta tamuta zaka kasance a musulunci har ka mutu ma'ana ba zaka bar musulunci ba a musulunci zaka mutu a wata riwaya ta muslim annabi yake cewa yamutu abdullahi wa huwa akhidhun bil urwatil wusqa abdullahi zai rasu yana rike da al urwatil wusqa me yake al urwatil wusqa jama'a hiya al islam ina fata jama'a mun fahimci fassarar kala me riwaya yace wannan sahabi da ya bada wannan labari game da shi in ma baka san shi ba wa huwa abdullahi ibn salam shine sahabi abdullahi dan salam akhrajahu wato al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin fi sahihain a cikin sahihul Imam al-Bukhari da Muslim ina fata mun fahimta wannan sahabi jama'a ai ina jin mun fahimce shi ko wannan shahararren sahabi wanda sa'ad da annabi yayi hijira yazo Madina ba yahude ne bai musulunta ba da yazo sai ya asalin taso yazo har inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam yace zan maka tambayoyi ba wanda ya san amsar su sai annabi da Allah ya aiko dan aka yi ma annabi tambayoyi annabi ya amsa mishi nan take yace ya musulunta da yake dama gaskiya suke so jama'a ya fashe da kuka wasu malamai ma suka ce waccan ayar ta sauka ne akan shi wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqqi yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wasu suka ce wannan ayar ta sauka akan abdullahi dan salamin ne dan haka yace ya musulunta kai tsaye amma sai yace da annabi kada ka fada mai yahudawa cewa na musulunta saboda ni na san dangi na yahudawa mutane ne masharranta ba su da kirki in ka ji suna yaban ka to suna yi da kai ne in ko ba su yi da kai to ko ka manne jikinka da qur'ani za su ce ƙarya kake za su ce kaza za su kyare ka za su turo sojoji sai sun yake ka dan haka yace kada annabi ya bada labari sai da annabi yaje ya tattaro yahudawa sai yace da su wane ne ibnu salamin a cikin ku yahuda sai suka ce khairuna wa ibnu khairina ai shine yafi kowa alkhairi cikin mu malami dan malami tattaba kunnan duk suka yabe shi jama'a annabi sai yace to me kuke tunani in ya musulunta sai suka ce ina hashahu Allahu an yuslima ai ba zai yi ya musulunta ba ina malami dan malami din ai yana nan akan addinin iyaye da kakanni nan da nan sai ibnu salami ya fito ya maimaita kalimatu shahada suna gani suka ce ina sharruna wa ibnu sharrina ai wannan yafi kowa sharri ai kaza iyayen shi ma kaza ai duka suka fadi biyagun kalmomi ibnu salami yace manzon Allah dama me na fada ma ka gani ko wannan ibnu salami din jama'a shine wannan mafarkin dan haka ya mutu abdullahi wa huwa akhidhun bil urwatil wusqa ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a ane min ishara lokaci yayi ga karatu yayi karatu zamu saurara anan in Allah ya kai mu gobe zamu tashi daidai gabar da malam yace summa qala ibn kasirin yukhbiru ta'ala annahu yahdi man ittaba'a ridwanahu subulus salam fayukhriju ibadahu almu'minina min dhulumati alkufri washakki warrayb ila nuril haqqi alwadhihi aljali almubini sahli almunir albayyin ko zamu tashi daidai wannan gaba in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe jama'a abubuwan da muka fadi na daidai Allah ka ba mu lada akai abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana Allah wato ka jikan mu ka jikan iyayen mu muna roƙon ka ya Allah ka gafarta wa malam Albani Allah ka sa ya huta Allah ka kyautata makwancin shi shi da iyalan shi muna roƙon ka ya Allah ka amintar da su azabar kabari Allah ka amintar da su firgicin alkiyama muna roƙon ka ya Allah ka dauke su ka saka su a aljanna ka nisanta su daga huta ƴaƴa da dalibai da makarantu da malam ya bari Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare su daga dukkan sharri dukkan alkhairi ka hada su da shi ya Allah ya Allah dukkan mu muna da bukatoci ka sani Allah ka biya mana Allah ka amintar da mu fitinar rayuwa da ta mutuwa Allah ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga huta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.